This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan la'asariya da fatan mun same ku lafiya. Sunana Sarfi Hashim Gumel tare Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokacin. A yau ranar Talata 2 ga watan Afrilun shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Maryam ba mu kanin labarai.
To Sarfilu kungiyar agajin da ake kira World Central Kitchen ta faɗa a yau Talata cewa wani hari da Isra'ila ta kai ya kashe 7 daga cikin ma'aikatanta a Gaza. Iran ta buƙaci kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya gudanar da taron gaggawa don tattaunawa akan batun hari ta sama da Isra'ila ta kai kan ofishin jakadancin Iran da ke babban birnin Siriya. A jiya Litinin, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce za a hana kafar Al Jazeera watsa shirye-shiryen ta daga cikin Isra'ila.
To kanan labarin duniyan kenan. A yau aka rantsar da matashin sabon shugaban kasar Senegal wanda matasa suka mara baya samu nasara kwanaki 9 bayan fitowa daga gidan yari. Ko menene dalili?
Saboda su wannan jam'iyyar nan jam'iyya ce ta matasa wanda matasa suka kafa suke mafi jagora su ne cikin ta kuma waɗannan matasan suna da hangen nesa ko ba su da kuɗi.
Duk akan batun siyasar za ku ji irin faɗitashin siyasar da aka sha kafin wannan nasara ta zabe a kasar Senegal.
If Makisa had stayed longer, he might have given rise to a coup d'etat. Look at the other countries around Senegal.
Idan Makisa ya ci gaba akan mulki, hakan zai iya haifar da damar juyin mulki. Dubu sauran kasashe da ke kusa da Senegal a yammacin Afirka. Muna kuma dauke da shirin noma tushen arziki da zai duba hawa farashin kayayyakin amfanin gona a daidai lokacin da ake azumin Ramadana. Sai kuma wasu daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro kuke aiko mana albarkacin wannan wata mai alfarma na Ramadan, za mu ji tasirin azumi daga bakin matasa. To amma fa sai mun fara da kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Kungiyar agajin da ake kira World Central Kitchen ko WCK a takaice ta faɗa a yau Talata cewa wani hari da Isra'ila ta kai ya kashe 7 daga cikin ma'aikatanta a Gaza, kuma nan take kungiyar ta dakatar da ayyukanta a yankin. A wata sanarwa da WCK ta fitar, ta ce ta kammala kai tan 100 na abinci a wani rumbun ajiya da ke da'ir Albala, yayin da wani ayarin motoci masu sulke guda 2 ɗauke da tambarin kungiyar ke barin wurin harin ya auku. Kungiyar WCK ta ce harin ta sama ya faru duk da cewa ta sanar da sojojin Isra'ila game da tafiyar. Daga cikin waɗanda aka kashe har da wani Bafalastini da 'yan ƙasashen Australia da Poland da Birtaniya da kuma wani ba Amurka mai fasfo ɗin ƙasar Canada a cewar kungiyar. Iran ta buƙaci kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya gudanar da wani taron gaggawa don tattaunawa akan batun hari ta sama da Isra'ila ta kai akan ofishin jakadancin Iran da ke babban birnin Siriya. Harin da aka kai a jiya Litinin ya kashe akalla mutane 7, ciki har da manyan masu ba sojoji shawara, a cewar rundunar tsaron Iran. A wata wasiƙa da ta tura jiya Litinin, jakadiyar Iran a Majalisar Ɗinkin Duniya Zahra Ershadi ta yi kira ga kwamitin sulhun da ya tattauna akan abin da ta kira mummunan saba ƙa'ida da kuma kiyaye aukuwar ayyukan da za su iya jefa ofisoshin diplomasiyya cikin haɗari nan gaba. Isra'ila dai bata ce komai ba game da harin. Jakadan Iran a Siriya Hussein Akbari ya yi Allah wadai da harin. A jiya Litinin, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce za a hana kafar Al Jazeera watsa shirye-shiryen ta daga cikin Isra'ila. Da safiyar jiya ne Majalisar Dokokin ƙasar ta zartar da ƙudurin dokar da ta ba gwamnatin damar rufe kafofin yaɗa labaran ƙasashen waje da take ganin suna barazana ga tsaron ƙasar. Matakin wanda ya samu amincewa da tazarar kuri'u 70, ko da yake wasu su goma sun ki amincewa da shi, ya ba Prime Minister kasar da ministan harkokin sadarwa ikon rufe kafafan yada labarai na ketare dake Isra'ila idan suka ga za su iya kawo barazana ga tsaron kasar. Dama a baya Netanyahu ya sanar da cewa zai sake farfado da kokarin rufe kafar yada labaran ta Al Jazeera a cikin Isra'ila. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To nan ba da jima ba Maryam za ta sake da mana da karshen labaran duniyar amma kafin nan a yau ranar talata ne aka rantsar da sabon shugaban kasar Senegal Basir Diomaye Faye wanda matasa suka mara baya samu nasarar zabe kwanaki tare bayan fitowar sa da gidan yari cikin manyan bakin da suka halarci rantsarwar har da shugaban Najeriya. Babban editor sashen Hausa Grace Alheri ta zanta da Dr. Usman Bagaji kan wannan batu kan kome dalilin da yasa matasa suka zabe shi.
Saboda su wannan jam'iyyar nan jam'iyya ce ta matasa wanda matasa suka kafa suke mace jagora su ne cikin ta kuma waɗannan matasan suna da hangen ne su ba su da kudi ba su da hadama irin na wasu kasashen kamar namu da na Najeriya.
Akwai waɗanda suke bayyana cewa sabon shugaban kasar nan ba lalle zai yi gaban kanshi a shugabancin kasar ba a siyasance shi Usman Sonko shine zai zama shugaban kasa.
To ai babbancin su fa ba yawa. Ki tuna tare suka tashi tare suka jam'iyyar nan abokai ne na kuddukul. Ba maganar Usman Sonko shi yayi gaba. Amma ai kin ga shi ba su shiru don ki san da yadda suka shaku ƴaƴansa uku daga cikin ƴaƴansa na miji da kowanne ya samu suna Usman Sonko. Don ki san hada suke kamar ka ce gida ɗaya suka tashi gida ɗaya suke. Saboda haka abokai ne na kuddukul kowane da cikin su ya samu ba wanda zai ba tare da wancan ba. Shi Usman Sonko ya fi shi kamar gogewa a shigar siyasa saboda shi ya je majalisa har sau biyu ne ko sau uku ba na iya tunawa yanzu amma dai na san fiye da sau daya kuma ya taɓa wato shugaban gari. Saboda haka yana da gogewar da bayan za a yi gwamnati ba tare da shi ba duran zai bashi wani abu ne zai bashi prime minister ne zai sa shi wani abu ne duk wannan kuma daga baya za a yi amma ko an bashi mukami ko ba a bashi mukami ba tare suka hada wannan jam'iyya tare suka yi gwagwarmayar nan ta samun wannan zabe saboda haka tare za su yi mulki. Ni ban ga wani abu da za a damu da shi ba akan wai Usman Sonko zai rika ce mashi ikaza to tare da shi da Usman Sonko duk ba tare suka yi ba meye bambancin su a tunanin su a aikace a gwagwarmaya a komi ai wannan ma wajibi ne a ce sun haɗu. Ni abin da nake gudan musu shine Faransa ba za ta basu zauna lafiya ba.
Bisa wani dalili Professor?
Saboda ai in kin lura shi Basiru Faye da shi Usman Sonko suna da aƙidoji wanda suke kowa ya san su waɗanda na farko ba a sa son harka da ƙasashen yamma sai abin da ya zama lalura da Faransa da Amerika da makamantan waɗannan ƙasashen duk suna son su kau da ragamar mulkinsu da yadda ake kallon daga waɗannan ƙasashen. To kin ga in za su gina tattalin arzikinsu ma'ana za su karkata wajen China da wajen Russia da wajen sauran kasashe kila na Laraba waɗanda ba su da ra'ayin tafiya da waɗannan mutane. To kuma kin ga wannan ba ƙaramar lahani ba ne ga tattalin arziki na irin su a Faransa da Amurka kuma yadda muka san su ba za su tsaya su kyale su ba amma idan matasan ƙasa sun haɗa kansu to ba yanda suka iya kamar yadda ake gani a Mali kamar yadda ake gani a Niger kamar yadda ake gani a Guinea ai Faransa din tayi amma ne kasar baki ɗaya ta haɗa kanta wuri ɗaya to wannan shine zai musu magani.
Dr. Usman Bagaji kenan a tattaunawarsa da Grace Alheri. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga madam ta da mana da ƙarshen labaran duniyar.
A yau Talata ake sa ran sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken zai gana da ministan harkokin waje da na tsaron Faransa a zaman wani bangare na ziyarar da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce za ta kunshi tattaunawar goyen bayan Ukraine da kuma hana bazuwar yakin Isra'ila da Hamas a Gaza. A yau ɗin kuma Blinken zai tattauna da shugaban Faransa Emmanuel Macron. Bayan haka ana sa ran babban jami'in diplomasiyyar na Amurka zai bayyana goyen bayan Amurka ga hukumar bunƙasa ilimi da al'adu ta UNESCO yayin da zai tattauna da babban director hukumar ta UNESCO Audrey Azoulay. Amurka da Faransa na daga cikin manyan masu goyen bayan Ukraine a cikin shekaru biyu da Russia ta kwashi tana mamayar makwabciyar ta. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce kokarin samar da zaman lafiya a Haiti shi ma wani batu ne da za a tattauna a kai tsakanin Amurka da jami'an Faransa. Wani dalibi dan shekara 12 ya mutu, wasu biyu kuma sun jakkata bayan da wani a ajinsu ya bude musu wuta a wata makaranta a kudancin kasar Finland a yau Talata. Harbin dai ya faru ne a birnin Vantaa yayin da ake daukar darussa a makarantar, wanda ake zargi da yin harban da aka bayyana cewa dalibi ne dan shekara 12 ya gudu da kafa amma daga baya aka kamo shi. Ba dai bayyana halin da dalibai biyun da suka jakkata suke ciki ba a halin yanzu.
Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla bayan shafotanni ana muhawara da rikicin siyasa da ya haifar da yankurin shugaban Macky Sall mai barin gado na jinkirta zaben Senegal, kasar ta samu nasara zaben da ya gudana cikin kwanciyar hankali da sahihanci da gaskiya. An zaɓi sabon shugaban kasa kuma an rantsar da shi a yau Talata. Wasu na ganin abin da ya faru a kasar Senegal na iya zaburar da wasu a yankin kudu da hamada Sahara. Ga fassarar rahoton shugabar ofishin muryar Amurka a Nairobi, Maryam Diallo. Da alama tashin hankula na ƴan watannin baya-bayan na kasar Senegal sun fara disashewa da mai gurbin su da fatan ganin an dada martabar Senegal a matsayin wata fitilar demokradiyya a yankin. Barista Abu Bala, shugaban cibiyar kare haƙƙin ɗan adam da demokradiyya a Afirka, ya shaida muryar Amurka cewa watakila nasarar da Senegal ta samu da taimaka wajen sauya salon juyin mulkin da sojoji suka yi a yankin.
If Macky Sall had stayed longer, he might have given rise to a coup d'etat. Look at the other countries around Senegal.
Idan Macky Sall ya ci gaba akan mulki, hakan zai iya haifar da damar juyin mulki. Dubu sauran kasashe da ke kusa da Senegal a yammacin Afirka, mun ga yadda sojoji suka hamɓar da gwamnatocin farar hula. Abinda Ibrahim Diallo ke ji kenan, wanda ya kafa FNDC, kungiyar kare demokradiyya da ƴancin bil'adama a Gini, kasar da ta fuskanci juyin mulki kwanan nan. Diallo ya shaida muryar Amurka darasin demokradiyya a kasar Senegal.
Je pense que ce processus électoral au Sénégal
Ina ganin tsarin zaɓe a Senegal ya ba da ƙarfin gwiwa da ƙwararren hujoji ga masu fafutukar tabbatar demokradiyya a Gini da sauran ƙasashen yammacin Afirka. Sun ce babu wasu hanyoyi da za a bi sai hanyar demokradiyya don samun kwanciyar hankali da ci gaban ƙasashenmu. Diallo ya ce shi da sauran mutane na fatan gwamnatin mulkin sojan da Mamadi Doumbouya ke jagoranta, wanda ya hamɓarar da shugaban ƙasar Gini Alpha Conde a shekarar 2021, nan ba da jimawa ba za ta shirya zaɓe, amma hakan bai taɓa faruwa ba. Prince Michael Ekosso shi ne shugaban jam'iyyar United Socialist Democratic Party a ƙasar Kamaru, kasar da shugaba ɗaya ke mulkin ƙasar sama da shekaru 40. Mun samu koma baya da yawa ga tsarin mulkin gwamnatinmu ta yanzu, kamar yadda 'yan Senegal suka tashi suka ce za mu bi burin jama'a kuma za mu bi tsarin dokokin ƙasa. Ina kira ga 'yan Kamaru, musamman matasan Kamaru irina da sauran jama'a, da su je su yi rajista domin jerin zaɓuka masu zuwa. Ekosso mai shekaru 48 yana fata wata rana zai maye gurbin shugaban kasar Folbiya mai shekaru 91 da ya daga cikin shugabannin da suka fi daɗewa kan karigar mulki a Afirka. Yana taya al'ummar Senegal da zaɓaɓɓen shugaban kasar Bassirou Diomaye Faye murnar nasarar da ya samu a zaɓen da aka gudanar a baya-bayan nan, biyo bayan rikicin siyasa da shugaban kasar Macky Sall mai barin gadoyi na rashin nasarar ɗage zaɓen. Faye ya doki abokin hamayyar jam'iyyar mai mulki Amadou Ba a zagayen farko da kashi 54 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. To Madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu a nan Washington DC agogonmu na cewa ƙarfe 11:14 na safe. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. noma nadiga cigaba noma nucin arziki.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa. A jamhuriyar Nijar, farashin kayan marmari da aka fi sani da kayan gwari ya yi tashin goron zabi a wannan lokaci na azumin watan Ramadan, da jama'a ke matuƙar buƙatar samun irin waɗannan kayayyaki domin buɗe baki. Nijar kan shigo da kayan gwari ne daga ƙasashen gabar teku irin su Ghana da Cote d'Ivoire da Nigeria da jamhuriyar Benin da kuma Togo. Abin da ya sa masu sayar da irin waɗannan kayayyaki ke danganta hawa farashin da matakin rufe iyakoki da kungiyar ECOWAS ta ɗauka a washe garin juyin mulki da aka yi a bara a ƙasar. Kamar yadda wasu masu sayar da kayan gwari a birnin Yamai suka bayyana wa wakilin Muslim Mumin Barma.
Sunana Yakubu Asunana, mai sayar da lemu da banana a wannan birnin Yamai. A halin yanzu kan masarufi can da an kai lorin ta daga Ghana ko Cote d'Ivoire hanya da ake ɗauko a Sankwai sai Niger. To yanzu da an ka samu cikin wannan abun an ka tsaida an ka rufe bodoji, yanzu sun kawo ta motoci na Ghana ko Cote d'Ivoire su tsaya a bakin boda sai a zo ta jirgin ruwa ta tsallako, sannan su ko motocin Niger da wanda aka kama ta sai su tarba. Kun ga kun ga lusu ha ga kuɗin kawo ta nan kuma su an hau ruwa a tsallako da ita, su kuma su tarba daga wani ɗan kashe-kashe da sauransu da sauransu a kan hanya, shi su ha gani ta gaba ɗaya banana ta yi tashin gwamnan zabo. Tun da can farko abin da muke sayan karton banana kayan ajiyar mulki shekka goma ko sha ɗaya, yanzu sai ta kai wata shekka 21 babu. In kalli su haƙi nan abin da ka sayi shekka 11 ko sha ko goma ya kai kusan shekka 20, kina ganin dole kai in ka zo gari sai ka ƙara kuɗi.
Nawa kilon banana yake a yau?
To a yau dai shekka guda ne ka sayi, su biske in mun kalli su ha sun ce mun da 18 kilo ne a cikin karton. Ya amma mun kuma muka auna sai mu samu 17 kilo idemi kina ganin baka sai da ta ba jikka jikka duk iyakarta an ka sai da kasa jikka, to shi ayi bakin kudin mai gida za su zo wa.
Kafin a shiga yanayin nan na juyin mulki nawa kilo yake?
Kilo ana isa mu 140, muna sai da 140 wani wuri 130.
Lemu wa?
To lemu shi wannan lemu na Najeriya bai da fili hanga, ana isa mu shi katsan kilo ko ku dala 100 lemu na zai insha Allah.
Shi kuma lemu irin na wajen Agadez fa?
To shi lemu irin na kasa kwanan ba lokacin da azumi zuba, to yana da sauki fi amma ba mu sani ba ya ƙare na ko ku yalla su masu rike abin su ne saboda su ce mu rewa nan watan kwanakin ba vendi mu lokacin sayan karton banana eh muka sayan karton lemu, amma ga lemu a bistar mun saman tarkuta jikka 30 da buni so shi banda kuɗin kaya kuma mun sai mun ka auna ba mu muna iya samun kilo 42 ko 40 dan wani abu kaga kenan mun kali su hawa mu sai da jikka ba. Ba a san ba ko za mu ci wani abu dan abu, sai akwai wanda ga lalacewa
kafin azumi ya zo ko kuma a dauka akan irin su barawar haka. Nawa kuke sai da kilon shi irin wannan lemu na Agadez?
To duka rika baran nan dai ba wuce 140 130 150 ba kitsa da kinin su ga bara. Amma ga bana an waye gari ga hijika yake.
To su waɗannan kaya yake akwai su a wadace a kasuwanni
ko akwai su dai ba kwai ba, saboda ka san ni ɗan gwari in sun haga ana so ko akwai kayan ba su kawo su ya ake so, sai dai su a ɗan kawowa kaɗan da ai mun za a yasa shi su ce babu, kuma gobe sa ka wasu zaka sun kawo wasu don su ta ce su ta faɗi abin da yi don su samu mori abin.
A jimilce gaba ɗaya yaya za a iya kwatanta yanayin kasuwar da yake kamar ana samun mutane suna korafi akan cewa babu kuɗaɗe a hannunsu?
To lallai gaskiya dai yanzu dai al'amarin dai kan duwara mutane su korafi babu kuɗin don dai gaskiya hau zuƙa sai an ka duwa kamar ƙarfin hali ne mutane su ka zai, kuma wallahi gaskiya dai abin dai ba kamar da yake ba.
Babu ciniki?
Ba gaskiya ya ciniki har yi dai kamar da ne.
Idan muka leƙa ƙasar Ghana kuma wakil mai Idris Abdullah Bako ya jiyo mana farashin kayan masarufi a wannan lokaci na azumin watan Ramadan.
Ni sunana Maisa ne. Mun kika zo ni ma kika ce Maisa mai wake ko waya san. Kiniki yanzu gare ba yi bane. Kayan ba fitowa, ba kayan. Kuzi hakan ga muna yi mu sai Niger, muna yi mu sai Burkina, muna yi mu sai Nigeria. Yanzu ga muka tai Nigeria duka, sarkin Nigeria na wai kayan ta be fitowa. Ba su muka yi ma ba yi bane. Alwa yau kayan mu na hanya. Wai kare kayan fito. Kuma mun tu mun sai mun lori ya za yi. Nigerian kuma aka lori, aka zo aka kai Burkina. Sai dai lori kudan nan sun sai wurin. Sun kai 500. Sannan sarkin Burkina nan in ya zo ya ga dama, ya fito da waranga. Sannan akwasu waranga fito da shi. Wake muke sai ruwa. Shinkafan nan ma mun zo mun sigari a mai ba yi bane. Kuma Norman nan su ba su samu Norman kaman da suke samun Norman nan ba. Boko Haram ya dane su. Niger, Burkina, Nigeria duka ba su samu Norman da suke yin Norman nan muna samu ba su samu wannan ba.
Sai saboda ga duka ba noma a nan Ghana.
Suna noma Ghana. Amma noma Ghana nan sakaranga wanga magarin da ake sayar da yayi tsada ba sai ya sanya Norman nan yanda ya kamata ba. Fertilizer ku tafi guda 500. Nawa za ki sai? Kuma me Norman na za ki samu kudi 500 ki sai fertilizer nan ki yi Norman ya kai mutane. Ya bari muna sort komi fa mu sayar kayan gwana-gwana ne yanzu dai. Ba yi zaba ne muna sort. Mun sort ka da yawa.
Sa wancan shekaran war haka samu ciniki sosai azumin shekaran da ya wuce.
Ya fi na wanga. Wangan nan dai kowa jikinta ya maso ne. Abinkin ma waina na ana so ya sai bai yi sai. Abin nan kaman ana karawa ne. Mun kai sakara wannan yaya yake? Amma wangare ba magana.
Yanzu na ga shinkafa kala-kala kaman uku. Ya kike auna shi ko wani lokaci guda nawa ne?
Ina auna wani shinkafa na wake. Da muna auna 35 ne. Yanzu ga ka zo ka kara kutukun nan 600. Yanzu muna auna 40.
Shekara da ya wuce nawa kuke sai da shi?
Oh, sakara da ya wuce ma abin da bai kai 30 mun yi ma'auna 28-30.
Wake fa?
Wake ya yi tsada ma 25. Amma yanzu wake manyan na muna tare 46 wanda ke bin wannan 35. Niger ma kanana ya zama cikin Ghana ga 35 da lokaci guda.
Yan fi suna na Rukaiya.
Ba bai kina sai da shinkafa iri-iri. Ya kudin shi yake yi?
25 kilos suna. Akwai wani na nan 330, 340 na nan, 380 ma na nan. Akwai na 540 suna nan dai daban-daban. Babban kwatako akwai na 630, akwai na 750, 730, 620. Gaskiya farko kamin a shiga azumi da shi ana sin, amma tun azumi ma bai kai komai ma ba, ba sin.
Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu. Don Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin mai zuwa madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman su Lamu Mini Barmada Idris Abdullah Bako da kuma Julius Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Tumarallah a gaida Muhammad Hafiz Baballe. Shin menene tasirin azumin Ramadan a wurin matasa?
Sunana Malam Nuru Malam Hamisu a nan garin Damagara. Goma ta ƙarshen nan tana da muhimmanci ƙwarai-ƙwarai lafiyar ga mu matasa. Muhimmancin ta shine ya kamata wasu suna shiga itikafi a shiga masallaci. Kaman makan haɗu kullum tunda azumin nan ya kama da mu da yara almajirai mukan yi tilawa ta izbi 20-20 kwana uku sauka a yi addu'a. Amma abin da muke jan hankali idan wannan goma ta ƙarshe ta kama akan zaburar da matasa su ƙara ƙoƙari da himma, saboda ita wannan a cikinta ne ke da kwai dare ɗaya tak, wanda daren ɗaya Allah ya ce khairun min alf shahr ya hiwata du. Kenan mu yi kokari, ba lalle bane mutane za a zira daren lailatul qadr ga a ibada in kai ta dace da daren zaka samu cikin wannan wata du. Saboda haka kiran da muke ga jama'a da lafiya ma matasa wanda su ne kashin gadan bayan al'umma a wannan zamani, su ne da hankali da addu'o'i kowanne ya roƙi Allah akan buƙatun shi. Aga masalolin nan ga sunan wasu sun yi digiri ba aiki, su roƙi Allah kawo aiki, ga shi nan wasu suna da abubuwa, ga shi nan da yawa kowanne ya addu'a. Saboda lokacin ne na amsa addu'a, duk addu'ar da za ka yi a wannan goma ta ƙarshe Allah zai amsa. Saboda kar a zama na ayi wasa. sannan babban kiran da za mu yi akwai ɗan uwan mu matasa wanda zaki gani idan wannan lokacin zama na huce wasu da dare zaki gani kare da sana balo wasu kare da zuwa dora fada ana shan a sha shisha ana ba daidai bane a koma masallaci a koma ita daga wannan gwamnati ho shike ne sai mu rayi he wanda Allah ya arzuta badin iya dare sannan sake ganin ta yanzu duniya ku diba na ta tsinci kan lasiya ma mu kasashen nan na Afrika wanda muke Afrika ta tsakiya diba ki irin bala'in da ke waruwa nan kasan makota nan kasan mu na hurku waɗanda ake kashe wai matasa waɗanda suke kashe su matasa ne dukka da su ne ake amfani
to Allah ya saka da alkhairi yanzu kuma lokacin da zan zakulo su kadan daga cikin ra'ayin da ku masu wari kuke aika mana ta email sabon mu na farko ayo na hadin gwiwa ne da ya fito daga Jamila da Fatima tan Ado Salati goma ga Annabi Rajau da Aisha Usaini Dango ta Karasuwa da Aisha Lawan bin Hanbali MK dan Silba Sakkwato tare da Ado Salati goma ga Annabi Rajau suka ce hukuncin kisa ta hanyar rataya da wata kotun jihar Kano ta yanke wa dan canan nan da ya kashe budurwar sa ummi ta hakan yayi daidai domin yin haka ne kawai zai sa ya zama darasi ga na baya domin ganin buzu a masallaci yakan sa rago ya ji tsoron Allah shi kuma sako na gaba cewa yayi wawashe kayan abinci a motar gidauniyar Dangote a jihar Kebbi wanda ya kawo hasarar mutum daya abin san bai dadi ba dan Allah shugabannin Najeriya ku tausaya wa talakawa sako daga malam Ango malamin makaranta ya wuri shi kuma sakon mu na gaba cewa ina taya sabon shugaban kasar Senegal Basir Faye murna kama aiki Allah ya bashi ikon yin adalci ga talakawan kasar sako daga Alraf kana gashuwa sai kuma sakon mu da ya fito daga Shehu Adamu Rajau yace shin wai yaushe ne talakawan Najeriya za su girbi shukar da suka yi a ranar zabe domin yawanci a kasar tamu sai mutun ya shuka shinkafa a ranar zabe amma idan ya je girbewa sai ya tarar da ciyawa Allah ya kyauta shi kuma sakon mu na karshe ya fara da sallama yace ina so ku bani dama na yaba wa gwamnatin jihar Bauchi bisa rabon kayan masarufi na azumi na banai hakika gwamnatin jihar Bauchi ta yi tsari sosai kuma abun kwatancece bisa haka ya sami yabo ga al'ummar jihar Bauchi kusan kayan abinci ya je duk inda ake so Allah ya kara gwamnatin jihar Bauchi daukaka sako daga Alhaji Abbas Baffa ce ne da jihar Bauchi Najeriya to madalla kafin mu karkare shirin gambaren ta dada labarai amma fa wannan karan a takeici
kungiyar agajin da ake kira World Central Kitchen ko WCK a takeici ta fada a yau talata cewa wani hari da Isra'ila ta kai ya kashe 7 daga cikin ma'aikatanta a Gaza kuma nan take kungiyar ta dakatar da ayyukanta a yankin a wata sanarwa da WCK ta fitar ta ce ta kammala kai tan 100 na abinci a wani rumbun ajiya da ke dayar albala yayin da wani ayarin motoci masu silke guda biyu dauke da tambarin kungiyar ke barin wurin harin ya auku kungiyar WCK ta ce harin ta sama ya faru ne duk da cewa sun sanar da sojojin Isra'ila game da tafiyar Iran ta buƙaci kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya gudanar da wani taron gaggawa don tattaunawa akan batun hari ta sama da Isra'ila ta kai akan ofishin jakadancin Iran da ke babban birnin Siriya. Harin da aka kai a jiya Litinin ya kashe akalla mutane 7 ciki har da manyan masu ba sojoji shawara a cewar rundunar tsaron Iran. A wata wasiƙa da ta tura a jiya Litinin Jakadiyar Iran a Majalisar Ɗinkin Duniya, Zahra Ershadi, ta yi kira ga kwamitin sulhun da ya tattauna akan abin da ta kira mummunan saba ka'ida da kuma kiyaye aukuwar ayyukan da za su jefa ofisoshin diplomasiya cikin haɗari nan gaba. Isra'ila dai bata ce komai ba game da harin. A jiya Litinin, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce za a hana kafar Al Jazeera watsa shirye-shiryenta daga cikin Isra'ila. Da safiyar jiya ne Majalisar Dokokin Kasar ta zartar da kudirin dokar da ta ba gwamnatin damar rufe kafofin yada labaran kasashen ƙetare da take ganin suna barazana ga tsaron kasar. Matakin wanda ya samu amincewa da tazarar kuri'u 70 ko da yake wasu 10 sun ki amincewa da shi. Ya ba Prime Minister kasar da Ministan Harkokin Sadarwa ikon rufe kafafen yada labarai na ƙetare da ke Isra'ila idan suka ga za su iya kawo barazana ga tsaron kasar. Dama a baya Netanyahu ya sanar da cewa zai sake farfado da kokarin rufe kafar yada labaran ta Al Jazeera a Isra'ila. A yau Talata ake sa ran sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken zai gana da ministan harkokin waje da na tsaron Faransa a zaman wani bangare na ziyarar da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce za ta kunshi tattaunawar goyen bayan Ukraine.
To madalla masu rawar abin da ya sau kenan a shirin mu na yanzu sai kuma an jima da dare za mu sake da muku da wani sabon shirin yanzu amaradin Maryam Dora taimaka shi ne zo gare ku sai Julie Lazgration da ta bada umarni har ma da injiniyan mu Tayo Malama Sa'ida Hamdun. Ni Sarfil Hashin Gumel nake cewa kar ku kace radio ku domin shirin yau da gobe na nan tafi. Assalamu alaikum.